والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. نعبد الله سبحانه وتعالى كما وجب صلاة الدسا. اليوم تأسوا نرانا يوم شابيو ga watan Ramadan shekara 1446 bayan hijirar Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da haka lawan daidai da 11 ga watan Maris shekara 2025 miladiya. Mun kuma sake haduwa a wannan majalisi na Masjidin Sunna a nan titin Sardauna cikin garin Azhar da jihar Bauchi. Ci gaba da darasi da jin fassara da ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma a gudun hali cikin littafin Radul Azhar ila ma'ani Al-Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah. Wala roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka cikin abin da za mu karanta da wanda za mu saurara. Wala roƙon Allah ta'ala ya nufe mu wajen faɗan abin da yake shi ne daidai mu samu kyakkyawar fahimta irin wanda ta dace. Muna cikin suratul fathi, mun tsaya aya ta 27, mun yi tarjama ita aya ɗin, amma za mu sake waiwaye a kayanta insha Allah mu ji bayanan da za mu iya yin gwagwaro. Muna roƙon Allah ta'ala ya dace.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق للي حقيقة الله تعالى يا تبتر ومن زنسى ما فرقنا أي بالأمر الثابت الأمرين والذي تبتجي mafarki da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wa manzansa Allah maɗaukaki ya tabbatar masa shi. Kamar yadda muka yi bayani dama, mafarkin annabawa shi gaskiya ne. Duk lokacin da annabawa suke mafarki, wani ɓangare ne na wahayi Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu shi. Mafarki a wato wahayi yakan kasance a bayyane, kuma wani lokaci yana kasancewa ta salon mafarki, wani lokaci kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kan kimsa musu a cikin rai kai tsaye. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ruhal qudsi al-qafi ruhi, cewa malaika Jibril ya cusa a cikin zuciyata. Kaga wannan kai tsaye aka kimsa masa. To don haka mafarkin da annabawa suka yi gaskiya ne. annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki kamar yadda ya tabbata cikin hadisi ya gansu suna yin tawafi kuma sun yi sosai wasu sun yi aski wato al-halq wanda muke ce masa falko to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya wa sahabbai a lokacin suka yi ta murna suka ce to mai harama mu tafi shi ne aka yi harama aka tafi umara kuma Allah cikin ikonsa a wannan shekarar sai Allah ya hana su to abinda suka dinga munakasha da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah shin Allah bai nuna maka cewa gashi muna tawafi ba ko har ma mun yi sosayen mu mun yi aski Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya nuna mu amma bai da mu wace shekara don haka har yanzu mutum yana dan yanzu ba a basu sun je sun yi ba ba yana nuna cewa wannan din babu ba to shine nan Allah ta'ala yace lalle Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar wa manzansa wannan mafarkin kuma kaga sai aka yi shi a shekara ta bakwai ita ce umratul qada wanda muka ambata to don haka mafarkin da annabawa suka yi gaskiya ne shi yasa ka annabi Ibrahim alaihi salam ya ambata matansa kamar yadda ya zo cikin suratul safat ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين يتي يا أنا نايم فركي چوا غاني نايم كاكا أما مي كاكي غني نم النبي إبراهيم يا غيا مدن ندم أسلوب نرائي راشي يجي يا استقامة ستكي باوي دن إن دن يا فدي أكسي زي فاسا تند الله يا مسا أمرني تو حكم كوزيني kaga kuma suka tabbatar dan yayi biyayya falamma aslama wa tallahu lil jabin wanadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ru'ya hasai da annabi ibrahim shi da dansa sun sallama ya kifa shi bisa goshin sa zai yanka to a wannan lokaci sai yace sai Allah subhanahu wata'ala ya kira yesu akan cewa qad saddaqta ru'ya lalle ibrahim ka gaskanta mafarki kaga umarni aka masa babban umarni ma ba wai ya yanka rago ba a dan sa ya yanka daidai yake a wajen sa kamar mala'ikan ya zo masa a zahiri ya gaya masa shi yasa ka su annabawa idan suke mafarki mafarkin su gaskiya ne wahayi ne nau'i ne na wahayi to hatta sauran mutane ma da suke mafarki malamai suka ce ya kasu kashe uku akwai wanda yake ar-ru'ya as-salihah wacce take mai kyau ta gaskiya ar-ru'ya as-salihah ko ar-ru'ya al-hasana akwai wanda ake ce da shi al-hul ko al-hilmu ar-ru'ya al-makruha kenan sannan kuma akwai ru'ya ita ma nau'in al-hilm amma kuma ko al-hulm wanda ya kasance ne min hadithin nafs daga abin da zuciya ne ta saka take kage to mafarki sun kasu wannan kashi shi kashi na farko idan mutum ya gani abu ne wanda yake ta iya yiwuwa nuna masa akai domin ar-ru'ya as-salihah yana kasancewa wani abu ne wanda mala'iku za su nuna wa babu na wani abu wanda ya faru ko wani abu wanda zai faru to wannan shine ya kasance ar-ru'ya as-salihah ita kuma tana kasancewa tabbatacciya annabi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya zo daga garin shi wanda Abu Hurairah ta Allah ya yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لم يبقى من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da ya rage na annabta illa al-mubashshirat sai dai al-bushir wadanda ake yi. Sahabbai suka ce menene al-mubashshirat? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ru'ya as-saliha yarahu ar-rajulu aw yura lahu, wanda mutum zai iya gani ko kuma wanda za a gane masa. To wannan hadisi malamai sun yi bayanai masu yawa a kansa. Malamai al-muhaqqiqun da malamai waɗanda suke masu sharhin hadisai qadiman sun yi ta bayani a kansa me ake nufi. Amma dai abinda aka karkata gare shi, maganar da al-Khattabi ya ambata cikin Mu'alim Sunan, ya nuna cewa ba ana nufin cewa akwai sauran annabta ne a yanzu ba. Wato abin da aka ambata lam yabqa min an-nubuwa illa al-mubashshirat, ba abin da ya rage na annabta sai al-mubashshirat, aka fassara shi da ru'ya as-saliha. Ba ana nufi wannan shi ma nau'i ne na annabta ba. Wasu malamai sun ambaci cewa an kawo wannan kwatance ne saboda su annabawa ana musu wahayi wato ta mafarki, kuma ana musu wahayi a zahiri, shi yasa sai aka kamanta sauran mafarkai da irin wannan salon da ake musu. Waɗansu malamai kuma kamar da Khattabi ya rajjaha, wato abin da ake nufi shine mala'ikun Allah suna nuna wa bawa da izinin Allah wani abu wanda yake mai kyawu, wanda ya kasance ko kuma wanda zai iya kasancewa gare shi ko ga wani, sai a nuna maka irin wannan mafarkai masu kyau suna kasancewa. Bayan Allah salihai a baya sukan yi mafarki dangane da mutanen da suke raye ko mutanen da suka rasu, sai su gansu a cikin wani yanayi mai kyawu, har ma su mafarki cewa wane ya rasu, amma ga irin hisabin da Allah ya masa ya samu shiga aljanna. To irin wannan shi ne abin da ake kira ru'ya as-saliha, sune al-mubashshirat. Mutum ya ga mafarki wanda yake mafarki ne mai kyawu. To in ya ga mafarki mai kyawu, wannan fa ba wai ana nufin cewa kowane irin mutum ke ganin irin wannan ba. Salihan bayi suna gani. Wala'alla idan mutum mutumin banza ne ma, ta iya yiwa idan zai samu kyakkyawan ƙarshe wani sai ya masa mafarki, ya mafarki cewa ga wane yanzu ya zama mutumin kirki, ya samu kyakkyawar cikawa, har ma ya samu rahama a wajen Ubangiji. To irin wannan duk zai iya kasancewa a cikin irin waɗannan al-mubashshirat da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata. To ita wannan nau'i na ru'ya as-salihat ba a san ba da labarin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka so ka ba da labarin ta, in ka so kai shi. A wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ga irin wannan mafarki mai kyawu game da kanka, kar ka faɗa sai a wanda yake masoyinka. To wannan ana iya yin mafarki wanda yake mafarki na gaske. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin Bukhari, cikin kitabu Badi'ul Wahyi, ya kawo hadithi daga Ummul Mu'minin Aisha, take ba da labarin kenan ita ma daga abin da aka labarta mata, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama farkon abin da ya fara gani shine ru'ya as-saliha. Wato duk lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mafarki tun gabanin annabta, yakan zamanto abin da ya gani din nan idan gari ya waye sai ya ga ya faru, yadda ya ganshi nan haka abin zai kasance kamar yadda ya ganshi. To sai da aka yi zango ana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan, to kun sai Allah ta'ala ya sanya masa al-khulwa, shine ya dinga tafiya ko gonyira yana fita daga cikin mutane saboda baya son kwamacalar da suke yi, yana zama yana yin al-hinf, wato wani nau'i ne na bautar Allah, ka zauna kana tunanin Ubangijinka. Bai san ina ne zai dosa ba na shirya, amma ya san abin da ake ba daidai ba ne, shi ne abin da Allah ya ce wajadaka dhallan fahada. To wannan duk yana daga cikin wannan wato mafarki wanda yake as-saliha. Sannan ko wanda yake kuma mafarki wanda yake al-ilm annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi Abu Qatada wanda Imam Muslim Bukhari ma yana da riwaya irin ta Abu Qatada yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ar-ru'ya as-saliha wa fi riwayatin al-hasana min Allah wal-hilm min ash-shaytan faman ra'a shay'an yakrahuhu فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafarki wanda yake mai kyau daga Allah yake kakan iya ganin mafarki wanda yake mai kyau kaga an nuna maka wani yanayi wanda yake mai kyau na al-bushr ka'ida ne irin waɗannan ababe na al-bushr na ar-ru'ya as-saliha duk abin da ka gani sai wanda bai ci karo da nassi wanda ya tabbata a Qur'ani da hadisi ba kamar misali yanzu zaka iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin annabi ya tabbatar annabi ya faɗa cewa duk wanda ya ganshi a mafarkin shi din ya gani domin shaydan baya yin kamanceceniya da annabi ko da a mafarki to amma kowanne mafarki ne idan kaga yanzu idan kai mafarki kaga annabi amma sai ka ganshi bakin mutum annabi ka gani ba annabi ka gani ba dan annabi ba bakin fata ba ne don haka sai ya tabbata ka san siffar annabi din kuma wanda ka gani ya dace da siffar da aka tabbatar a cikin hadisi a cikin athar yadda sahabbai suka siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam domin babu irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban su ba siffanta shi ba idanunsa girarsa yadda yake kafta idanunsa gashin idanunsa hancinsa bakinsa da fadin bakinsa hatta fadin kafadunsa tsakanin wuyansa da kafadarsa nan kafadarsa yayi fadinta yake duk sai da suke kwatance yayi gashin annabi yake yayi goshinsa yake sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya ma wace irin tafiya yake ya salon tafiyarsa yake wallahi duk sai da suka siffanta yatsunsa duk sun siffanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da hakwaransa da cikin idanunsa don haka idan ka karanta sirra ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san siffar annabi sai kai mafarki kaga kyakkyawan mutum da irin wannan siffa to annabin ka gani insha Allah kuma zai iya kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya maka umarni a cikin mafarki kuma duk wanda yana cikin gaskiya amma umarni wanda bai saba da umarnin da yake lokacin da yake raye ba misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai mafarki kaga manzon Allah a siffarsa da aka ambata kuma yana umartan ka akan wani kyakkyawan aiki da kake yi sallah ne sadaka ne sada zumunci ya maka umarni cewa wannan zumuncin ka rike shi da kyau zaka samu natija to irin wannan duk zai iya tabbata ba za a kore mafarkin ba to wannan duk yana daga cikin nau'in ar-ru'ya as-saliha sannan ko wanda yake al-ilm shi kuma mafarki ne wanda yake wanda ba a so shi yasa a cikin hadisin Abu Qatada annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ilm min ash-shaytan shi irin wanda mafarki daga shaytan yake shaytan sai ya sanya maka wani abu da zai furgita ka abin tsoro wanda zai tada maka hankali ka tashi a tsorace misali a ce sai ke mafarki ga kuda ta cinye ka ai abu ne mara daɗi ko sai ke mafarki kana gudu kuna ta kama ka ta cinye ka duk kokarin da zaka yi ka fita kuma abun ya gagara har ma kana jin sai ka farka jikinka yana rawa ka ji zuciyarka tana bugawa wala Allah sai ka ganta ma kana zufa saboda furgitar da kai to irin wannan daga shaytan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutun ya irin wannan mafarki na abin da baya so wanda ya razana shi falyanfuth an shimarihi thalatha to sai tofa yayi tofi tuf tuk tuk haka ta gefan hagun dinsa sau uku in yayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal yata'awwad min ash-shaytan sai neman Allah ta'ala ya tsare shi daga shaytan yace a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aytu to mutum sai faɗi haka sai kuma ya canja salon kwanciyarsa inda ta gefan gaba sai ke to sai koma ta gefan yamma mun gane ko ya canja salon kwanciyarsa to idan ya sake irin wannan mummunan mafarkin ko wani mai kama da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai masa umarni yanzu idan ya farka yaje shi alwala in yi alwala sai yayi nafila raka'a biyu sai dawo ya kwanta insha Allah ba abin da zai cutar da shi annabi yace wato fa innaha la tadurruhu annam farkin ba za ta cutar da shi ba sannan nau'in mafarki na uku kuma irin wannan mafarkan da mutum yayi imma wanda yake daga cikin ruya as-saliha ko kuma wanda yake ruya makruha to kada mutum ya dinga bibiya wai sai ya nemi fassara su akwai wasu littafai ma da ake bukawa a kasuwar kurmi wai littattafan fassara mafarki tatsuniyoyi ne a ciki hatta kitabun ru'ya da aka jingina zuwa ga Muhammad ibn Sirin wani babban malami cikin tabi'ai malamai sun tabbatar da cewa wannan littafin bai inganta daga Muhammad ibn Sirin ba inna ma dai abinda aka sani Muhammad ibn Sirin ya gwanince wajen fassara mafarki yakan yi fassarar mafarki fassarar mafarki abu ne wanda shari'a ta tabbatar da shi amma kowa yake fassarar mafarki ba kowa yake fassarar mafarki ba sai ahalin abu kuma duk wani littafi da za a rubuta na fassarar mafarki ba lalle ne ya zama na gaskiya ba domin fassarar mafarki tana canjawa da canjawan yanayin da kuma canjawan mutane Muhammad ibn Sirin a rayuwarsa an hakaito wata rana wani ya zo ya ce masa ya imam nayi mafarki wato nayi mafarki ka anni uazzinu wato nayi mafarki ina kiran sallah al-azan kenan sai yace masa ana fatan insha Allah zaka je aikin hajji kuma Allah cikin ikonsa a wannan shekarar sai je aikin hajji wasu almajiran ibn sirin sun kiyaye yayi fassara kuma a shekarar ta tabbata bayan an yi wani zamani kuma wani shi ma sai ya zo cikin ikon Allah da irin wannan mafarkin shi ma ya yi mafarki na al'azan ya gan shi yana kiran sallah Muhammad ibn Sirin sai ya ce to ina tsoron wataƙila za ka yi sata ne a yanke maka hannu a mahaddi kaga yanayin fassarar ta canja ko kuma almajiransa suka bibiyi abin cikin ikon Allah wannan mutumin bai gushe ba sai da ya yi sata kuma aka yanke masa hannu almajiran ibn Sirin sai suka zo wajensa suka ce suna so ya warware musu wannan mushkila abu iri ɗaya amma ya ba da fassara kala-kala kuma Allah cikin ikonsa kowanne sai ya tabbata sai ce ai ba daidai ya sani ba yana la'akari ne da nassosi na Qur'ani wajen fassara mafarki kuma yana la'akari da yanayin su mutanen da suke mafarkin ya ce wancan na farko salihin bawa ne mutumin kirki wanda yake bibiyan ilimi yana bibiyan dukkan ayyuka na kirki yana yi kokarin yin su amma bai taba yin aikin hajji ba to don haka da ya fassara da ya ce masa yayi mafarki yana kiran sallar al-azan to sai ya dauki surar ayan nan ta cikin suratul hajji sai fassara masa da ita wa adzin fil nas bil hajji atuka rijalan wa ala kulli banir ai kaga al-azan ne sai fassara masa da ita shi kuma wannan sai fahimci mutum ne mai wargi ko mutum banza yana aikata laifuka kuma yayi mafarki kiran sallah to kiran sallan nan da yayi mafarki sai fassara masa da ayat da take cikin suratul yusuf thumma azana mu'adhdhinun ayyatuha al-ir innakum lasariqu so kaga circumstances din yana canjawa yanzu idan kace kiran sallah duk wanda ya fassara kiran sallah ai kaza ne shikenan to wanda kai karan ba ne ko ba lalle ne abinda ka fassara ya zamanto tabbas din hakan ba ne don haka idan mutum ya mafarki imma ru'ya as-salihah ne ko ru'ya makruha kada ya ce sai ya bibiyi fassarar ta abinda aka nuna masa ya ru'ya as-salihah ne manzo Allah ya kira ta al-mubashirat ya bada labari in ya so da waɗanda yake kauna in ya so ma kada ya bada labari ya yi fatan alheri a wajen Allah subhanahu wataala da ta haƙiƙin abinda ya gani mai kyau idan ya ga abin da yake mara kyau da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan innahu min ash-shaytan sannan nau'i na uku na mafarki kuma akwai wanda yake min hadithin nafs shi ma nau'in al-hilm ne sau da yawa abin da yake cikin zuciyarka ne sai ke mafarkin sa sau da yawa to wannan shine ma wanda mutanen Annabi Yusuf suka ce adghafu ahlami wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi alimin suka kira shi adghafu ahlami shirbucin mafarki ba wai asali abinda shi sarki ya mafarkin shi ne ba a'a ba su iya fassarawa ba ne sai suka faɗi haka To abinda rambucin ya bashi labari, to irin wannan duka shirbuci ne. Eh, wani lokaci mutum sai ka ga ya mafarki ga nan kuɗi yana ta ɗiba kuɗin ya ki ƙarewa. Ko? Sai ka ji wani ya ce ya mafarki yana daloli ga su ne yana ta ɗiba. Ashe talauci ne ishe shi. Saboda kullum yana ta tunanin kuɗi. Ko kuma mutum ka ga ya mafarki ga abinci mai ɗumi yana ta ci. Sai ya farka sai ya ji cikinsa yana ƙugi. Ashe yunwa ne ta dame shi. To wannan shi duk wannan hadithun nafs ne, zuciyarka ce kawai take sassaƙa maka, ba wani abu ba ne. Shi ma nau'i ne wanda yake daga shaitan. Eh, hadithun nafs. Hadithu ya inganta wani daga Jabir, daga Anas ɗan Malik. Ya ce wata rana wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ce ya manzon Allah, ni ne na yi mafarki kawai an sare min kaina. Kan ya faɗa a ƙasa, ina ƙoƙarin ɗaukar kan, sai kan yana ta gudu, ni ma sai ina binsu a guje ina ƙoƙarin ɗauka. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, la tuhaddithin nasa bi tala'ubi shaytani bika fi nawmika. Kar ka dinga ba wa mutane labarin wargin da shaitan ya yi da kai a cikin baccinka. Wato kaga wannan shi ma yana daga cikin abin nan mafarkai ne, irin wanda yake shaitan yake sa wa mutum kawai a rai. To ba a buƙatan mutum ya bada labari da irin wannan munanan mafarkai. Almuhim ne mu fahimci cewa su mafarki na annabawa idan sun yi gaskiya ne. Da yawa a cikin hadisi za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari. Yanzu ga wancan hadisin nan al-mashhur, hadisi mai tsayi na ar-ru'ya al-manamiyya, wanda annabi ya faɗa wannan wasu nau'in mutum bakwai waɗanda ya gansu a cikin mafarki. To kaga abubuwa ne da aka nuna masa na nau'in azaba da aka yi wa mutane a dalilin wasu laifuffuka da suke aikatawa. Kuma har ma ya ga waɗansu waɗanda su ba azaba ba, misali kamar yara, ya ga yara domin an kai shi ya je shi ya ga aljanna har gidansa an nuna masa sallallahu alaihi wasallama. Aka nuna cikin aljanna, aka nuna masa wani gida wanda bai taɓa ganin irin gidan ba saboda ƙawa. Abin ya matukan ba shi sha'awa. Sai Jibril ya ce masa, ka ga wancan gidan? Ya ce eh. Sai ce wannan gidanka ne. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na dan shiga ga ya yake? Sai ya ce masa bayan zuwa ta. To in ya shiga ba zai fito ba. Ko? To sai aka ce dakata bayan zuwa. Ka ga wannan duk yana daga cikin mafarkai ne annabi, amma gaskiya ne. Gaskiya ne, a mafarkin ne Allah ya zo ya ɗauke shi, ya turo mala'ika Jibril, aka ɗauke shi aka tafi da shi aka nuna masa. To don haka mafarkin annabawa shi gaskiya ne, tabbataccen abu ne. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da su suka ce sahabbai, musamman kamar Umar ibn al-Khattab, ya ce ya manzon Allah, shin ba Ubangiji ya nuna mana cewa, ka faɗa mana cewa ka gani a mafarki muna yin ɗawafi ba, kuma yaya waɗannan za su hana mu? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, amma bai nuna mu wace shekara ba. Don haka annabi yana da yaƙini cewa abin zai faru, kuma ku yadda. Sahabbai su ma suka yi yaƙini a kayan wannan al'amari. To shine nan malam ya ce wa zalika annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi nawmi 'ama al-udaybiyya qabla khurujihi annahu yadkhulu makkata huwa wa ashabuhu aminina. Wannan kuma ya faru ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar da aka yi Hudaybiyya, shekara ta shida, kafin ya fita daga gida, sai ya yi mafarki cewa gashi ya fita da shi da sahabbansa cikin aminci sun shiga Makka. Wa yahdikuna wa yaqsirun, wasu ma sun yi abin nan talkubu, wasu kuma sun yi sosai. Fa akhbara bidhalika ashabahu, annabi sai bada labarin ga sahabbansa. Fa faruhu, suka farin ciki. Fa lamma kharaju ma'ahu wa saddahum al-kuffar bil Hudaybiyya, yayin da annabi ya fita da wannan zimma tare da sahabbansa, kuma aka hana su shiga Makka a nan Hudaybiyya. Wa raja'u, har suka dawo gida. Wa shaqqa alaihim dhalik, sai wannan abun ya tsanani ga sahabban annabi. Wa raba ba'dul munafiqin, wasu daga cikin munafikai sai suke kokonto, ai abin da ya faɗa dama ba gaskiya ba ne. Wa kadatul qulubu tuza'zi'u, har zukata a lokacin suke kusa su jijjiga. Fa anzalallahu sakinatahu alaiha, Allah ya saukar da nutsuwa ga mu'minai, imaninsu ya tabbata, munafikai ba su fitine su ba. kama taqaddama min awwal sura kama yadda ya gabata a farkon sura wa qawluhu shine Allah ta'ala yace bil haqq muta'alliqun bi sadaqa ay halu min ru'ya wa ma ba'daha tafsiruha Allah ta'ala yace latadkhulunna al masjid al haram insha Allah lallai tabbas za ku shiga masallaci ne alfarma in Allah ya so wal istithna'u huna litabarruki istisna'in nan da Allah ya ce insha Allah saboda tabarruki ne la shakkun ba wai shakka ko kwanto ake ba da annahu yaqinan domin tabbataccen abu ne Allah ya nuna masa wakilan garin zalim wasu malamai sun fassara aka san haka amma dai wannan insha Allah ba ana nuna shakka bane wato tabarruki ne kamar yadda aka yi ambata domin tabbas ne Allah ya nuna masa cewa ga sunan sun shiga aminina suna cikin amana ba wanda yake kai musu wata tsangwama muhallikina ru'usahu suna masu askewa kansu tas ai jami'u shu'uriha dukkan gashin da yake kai kenan wa muqassirin wadansu kuma sun yi sosai duka guda biyu ya halatta cikin hadithin Jabir dan Abdullah mai tsawo wanda ya kawo bayani ba a samu wanda ya rawaito hadith wato aikin hajjin annabi domin lokacin da za a fita aikin hajji kuma aka je ana aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara khudhu anni manasikakum khudhu anni manasikum la'alli la'alqakum ba'daha bi hadha ku riƙe aikin hajjin ku daga wajena wataƙila bayan wannan shekara ba zan da haduwa da ku ba hakan ne kuma ta faru to Jabir dan Abdullahi tun daga fitowar annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina wallahi yake kirdadon duk abin da yake faruwa wanda zai iya kiyayewa sai dai wanda kawai ya kubce masa Waka hadisi ne mai tsawo da Imam al-Bukhari da sauran malamai suka kawo. Shi saka Sheikh Nasiruddin Albani wata ƴar risala, sifatu hajjin nabi kama rawaha Jabir. Sifatu hajjin annabi kamar yadda Jabir ya rawaito. To don haka Jabir dan Abdullah ya ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka je aka yi jifa, bayan da aka yi jifa yanzu ne ya rage. Za a zo a yi me? Za a zo a yanka sai a aski ko to lokacin da ake aski wasu suke sosai wasu suke talkobo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahumma arhamil muhallikin ya Allah ka ji kan wadanda kai rahama ga wadanda suke tal sai wadanda suke sosai suke ce wal muhallikin wal muqassirin ya rasulullah da wadanda suke sosai ma ya manzon Allah sai annabi sake cewa Allahumma arhamil muhallikin sai dai fada sa uku su wadancan suna cewa wal muqassirin ya rasulullah annabi yana rabuwa da su sai dai fada addu'a uku ga wadancan sai kuma yace wal muqassirin da kuma wadanda suke sosai kaga su a taci manne amma shi din ma da ya halatta amma ladansa dai bai kai wanda ya kwalba imma a umara ko kuma a aikin hajji Allahumma illa fatawar da Sheikh bin Baz da wadansu a'imma suka bayar akan wannan matsala shine an fi so idan mutum ka san mu yanzu a yanzu zaka ga ana yin aikin umara da aikin hajji shap shap ba kamar zamanin da ba zamanin da su mutum idan zai yi aikin hajji baka san me zai bujiro maka na matsatsi akan hanya ba dan haka da wuri suke tafiya tun da wuri ake kama hanya a tafi sai kaga mutum tun Shawwal yana cikin ashurul hajji in ya je miƙati sai ya dauki niyya sai ya isa zuwa ga Kaaba sai ya je dawafin sa yayi sa'ayin sa ya gama umarar sa sai ya aski sai ya zauna a matsayin mutamattir har sai lokacin da aka zo yawmut tarwiya 8 ga wata sai ya dauki niyya na aikin hajjin sa sai kuma ya aikin hajji to kaga su suna da baste mai yawa yadda idan mutum a Shawwal ya je shi misali ya aske gashin sa kwal a umara kafin Zulhijja ta zo ta ai kaga yanzu an sami watanni da yawa haka ne ko an samu akalla wata kusan uku ko biyu da wani abu gashi ya fito yadda zai samu ya sake yin aski to amma kamar mu a yanzu da yake zaka ga wasu ma musamman yan Najeriya yan neman alfarma sai ana cewa an rufe mai sunan mu an rufe airport kaji suna neman a musu extension to a nan waje ina ka samu in ka je ka yi umara ka samu kuma ka yi kwal in kai kwal da haka so dan kanka zaka je ka aikin hajji ba abin da zaka aske to a irin wannan an fi so ka yi abin nan ta kasai ma'ana ka yi sosai sama sama dan ka bar gashi ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa duk wanda wato gashin ka da ka aske lokacin da kai aikin hajji gashin da ka aske kowane gashin nan zai zamanto maka haske ne a ranar alkiyama
Allah
to kaga ana san yawan gashin ke in banda mata su ne ba za su yi ba dora musu ba su sai su danka ma dan wani sashe ne kawai haka wasu malamai suka ce kadar an anmula sai a dan gutse shi dan kit dan kadan haka eh su ba ce su gaye ne suna su musulunci ya kula da nasu kai ne aka ce ka aske wace tai kwarkwabo kuma ai ba magana
ba
to sai aka kula da ita to mukassirin shine nan ma da yace ba'da shu'uriha wato sashen gashin nati kenan ba ma halal muqaddarta Allah ta'ala ce la takhafun kuma ba kwa masu tsoron komai wato wanda ya kasance ne a umratul qada shine aka ce la takhafun saboda kwana uku aka basu saboda tsananin kiyayya manya-manyan Qurayshawa da suke gaba da annabin nan wallahi fita waje suke wajen gari suka tafi cikai tantun su ajeji kwana uku suna can jeji wai kar ma su ga annabin nan da shi da sahabban nasa annabi ya zo na suka bashi makkan kwana uku babu tsangwama ba komai to kaga shi ne abin da Allah ya ce la takhafun kaga tun kafin abin ya faru Allah ya bada labari shi yasa aka ce hakan ya kasance ne fi umratul qada haitsu aqamu biha salasa wato la takhafuna abadan fa alima ma lam ta'lamu Allah ya ce ya san abin da ku ba ku sani ba min salahi na maslaha shi yasa ka ku a gurguje kuka zo sahabbai sun so suke ayyuka ta kare kawai a bar mu ko da karbun tuwo sai mun shiga to kuma sai a kakkashe wasu abinda ake gudu wanda aka ambata aya jiya mu'minan da suke cikin makka wanda ba ku san sun yi imani ba su ma ku hada da su ku kashe kuma laifi ya same ku kuma watakila a dalilin yakin da zai ba za ku samu daman yin umarar taku ba an rasa jama'a kun kashe yan uwanku musulmi bisa tsautsayi kuma ku dawo ba tare da kun yi umarar ba amma sai Allah ya tursa saku ta umarnin da annabin ku ya muku yace hakan dai za a yi to shi yasa Allah yace fa alima ma lam ta'lam Allah ya san abin da baku sani ba shi yasa kullum a rayuwa abinda kaga Allah ya tsara maka yi godiya bar ma Allah ya dama sa bar ma Allah hikimar sa da ikon sa kai ka nemi abu kuma baka samu ba kada kai ce da zuciyarka dubun zuma a zuciyarka Allah ya san abin da baku sani ba fa alima ma lam ta'lam Allah ya san abin da baku sani ba watakila abinda kake neman a wannan lokacin ba shi ya dace da kai ba a maka jinkiri watakila ba wannan din ne ma ya dace da kai ba wani ne ya fi dacewa watakila shi kansa ma in an baka zai zama dalilin musiba gare ka a duniyarka da kuma lahirarka to Allah subhanahu wataala yana yin abubuwa bisa hikima don haka in muka ba mu Allah zaɓi a cikin al'amarin Allah ya hukunta mana abu mu yadda da hukuncin Allah duk abinda Allah ya hukunta mana a cikin rayuwa mu samu gamsuwa na Allah shine dadai kullum mun dogara kan Allah alkhairin sa Allah ya datar da mu fa ja'ala min duni zalika fathan kariba kuma koma bayan ku shiga makka din ai koma bayan ku je ku makka ku yi aikin umara din sai Allah ya sanya muku wani buɗi nasara ta kurkusa shine fatul khaybar kuna komawa gida da watanni kadan wasu malamai sun ce cikin muharram wasu malamai sun ce farkon safar ala ayi halin dai abu ne na wata uku da kadan ko kuma wata hudu ba kadan Allah ta'ala ya sanya musu wato suka samu wannan nasara a Khaibar kuma da shekara ta cika suka je suka yi aikin umarar tasu babu tsambar ba wata haqqaqat ru'ya fil amil muqbil kuma shekarar da take waye shekara ta bakwai sai Allah ta'ala ya tabbatar musu da wannan mafarkin da manzon su yayi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa kakarta Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi hakan yana gudana ne saboda Allah ta'ala shine wanda ya aiko da manzansa bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addinin gaskiya li yuzhirahu ala ad-din kullihi domin Allah ya ranjayar da shi akan dukkan addinai ala jami'i baqil adyan duk wani addini ya zamanto mai bibiya ne ga addinin musulunci wato ba shi da kamala irin ta addinin musulunci ba shi da cika irin ta addinin musulunci ba za ka samu shari'a gamsasshiya a cikin wani addini ba in ba addinin musulunci ba Allah ya hukunta haka wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa wato ka samu wadatuwa da shaidar Allah annaka mursalun bima zukira cewa kai an aiko ka da abin nan da aka ambata wato an aiko ka da addinin gaskiya da kuma shari'a kama kana Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ba da shaida a wannan aya da ya cika ce da ita cikin wannan aya zamu ji shaida ne guda biyu Allah ya bayar janibi guda bangaren manzo sallallahu alaihi wasallam janibi guda bangaren sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da shaida a kayan su me Allah ya ce
Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
الله تعالى يقول محمد رسول الله محمد من زح الله مبتدا والخبر ما قلنا تاقم تكا الله يباد الشهيد يقول محمد من زح الله yanzu wannan janibin annabi ke Allah ya faɗi matsayin sa da kuma shaidar da shi Allah ya bayar akan manzon sa ba wanda yake kokonto cewa annabi Muhammad manzon Allah ne matukar musulmi ne shaida ta biyu wallazina ma'ahu wadanda kuma suke tare da shi nan wa ake nufi ba zai taɓa ɗaukar wata fassara ba in ba sahabban manzon Allah ai ashabuhu min almu'minina sahabbansa cikin mu'minai mubtada khabaruhu shine ashidda'u 'ala al-kuffar sai Allah ya faɗi siffar su kaga shi annabi ma ya siffar sa aka faɗa aka ce me siffar da aka faɗa rasulullah shine siffar ta sa su kuma sahabbai sai Allah ta'ala ya ce ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahu masu tsanani ne akan kafirai la yarhamunahum ba sa tausaya wa kafir matukar dai ya tsayo akan kafirci to ba su bashi ruhama bainahum amma masu tausayi ne a tsakanin su khabarun thani ay muta'aqifuna mutawadduna suna masu jibintan juna suna masu nuna kauna a tsakanin su kal walidi ma al walad kamar mahaifi da ɗansa haka suke tausayin junan su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai dama dukkan mu'minai haka ake so su zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama sal jasadil wahid idha ishtaka minhu udun tadaa lahu sa'irul jasad bil umma was sahab su kutancan mu'minai yadda suke kaunar junan su da yadda suke tausasa wa junan su da yadda suke nuna goyen baya ma junan su annabi ya ce kamar jiki ne guda daya jiki guda haka human body kamar kai jikinka yanzu jikinka yana nuna wani sashe ba ruwansa da wani sashe kai ba ruwansa da kafa hannun hagu ba ruwansa da hannun dama baya yiwuwa to shine annabi sai ya bada kwatancen da za ku gane yace idhashtaka minhu ubun idan gaba guda ɗaya a jiki ta samu jinya tadaa lahu sa'irul jasad fil umma was sahab duk sauran jiki yakan taimaka masa wajen jin zogi da rashin yin bacci da daddare sai ya ga mutum ya fito ya tsatsa haka ko yana tiksa fada marwa kan a titin anguwa
ace me yake damun sa ya tsaya haka ta yi abu kakkare ne to kaga nan dan kakkare da ya kama na wajen sai kaluluwa ta fito idan tai dut sai ji a tsakarka in yayi dut sai ji a kafar takun kafa ko ba haka bane ko ina ya amsa to haka musulmi yake so su kasance in har ba haka muke ba to ne kama garan bawo in wani sashe suka ji zafi musiba ta same su to ana so wani sashe ma su ji zafin wannan musiba ta su farin ciki da abin da ya samu sa ƴan uwansu kuma su ba su gudunmawa dan su ga sun fitar da su daga cikin wannan musiba kamar sal jasadul wahid to annabi sallallahu alaihi subhanahu wa ta'ala ya siffanta mu'minai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tamkar haka ya ƙara wata siffa yace tarahu ay ayyuhal mukhatabu tusibuhu ya kai wanda ake maka batu zaka ga sahabban manzon Allah rukkan sujjada suna masu ruku'i suna masu sujuda yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna masu bidan falala daga wajen Allah da kuma yardarsa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ake musu inkiya ko ake musu kirani ko ake musu take da furasanun nahari ruhabanul layl ruhabanun tilayl wa furasanun bin nahar inda daddare ne su ruhubanawa ne baruhubane shine wanda yake taskance kansa bai san kome ba sai bautar Allah wallahi rabu dare suke suna sallah suna kuka suna neman gafarar ubangijin su in rana gari ya waye kuma inda za a yi kiran yaki to zaka gansu jarumai ne ba na wasa ba ko baki ba ne da su ba amma jarumai ne tsoron su ake yi to haka aka siffanta su yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana bai tsaya anan ba Allah ta'ala ce simahu alama su ay alamatuhu fi wujuhihim min athar as-sujud zaka ga wato hasken alwala ba hasken alwala ba hasken sallah yana bayyana a fuskar su simahu fi wujuhihim min athar as-sujud hasken sallah yana bayyana a fuskar su wasu malamai suka ce hasken imani yana bayyana a fuskar su fi wujuhi wa huwa nurun wa bayadun yu'rafuna bihi fil akhirati annahum sajadu fid dunya haske ne da zai bayyana musu a ranar alkiyama za a iya gane cewa waɗannan masallata ne ka san shi wanda yake musulmi mai yin alwala da yin sallah a ranar alkiyama zai zo shi a matsayin mai haske annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ummati ya'tuna yawm alqiyamati ghurran muhajjalina min athar as-sujud min athar al-wudu'i al-ummata a ranar alkiyama za su zo su suna masu hasken gabbai guraben inda suke alwala a ranar alkiyama ayan alqur'ani Allah madaukake yace yawma tara almu'minina walmu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa biaymanihim mu'mine maza da mu'mine mata a ranar alkiyama zaka ga suna tafiya haske yana haskakawa gaba gare su to duka wannan yana daga cikin simahu kuma qur'ani Allah ta'ala ce yawma taswaddu wujuh yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh ranar da wasu fusake suke yin haske wasu fusake suna yin duhu fusaken da suke yin haske su ne wanda suka yi imani wanda za su shiga cikin aljanna kamar yadda Allah ta'ala ya ambata Allah ya sanya mu cikin su to nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min athar as-sujud muta'alliqun bima ta'allaqa bihi al-khabar ay ka'inatun abu ne wanda zai kasance wato wa taqdiru kalam malai ya ce abin da ake nufi da wannan bayani ai simahum ka'inatun fi wujuhihim alama su za ta kasance a ranar alkiyama a fusakensu ko ma tun a nan duniya halaka ne hamin asarar sujudi kasancewa a dalilin sujuda da suke ma Allah subhanahu wa ta'ala qala al-baqai malam gumi yace al-baqai yake fada yake hakaito a cikin tafsirus siraj al-munir wala yuzannu anna min as-siyama ma yasna'uhu ba'd al-mara'ina min athar hay'ati sujudin fi jabhatihi kada a yi zaton cewa sima din nan da aka ambata alaman nan da aka ambata a fuskar su na gurbin sujuda ba abinda waɗansu masu riya suke nunawa ne suke sanyawa a goshin su ba kasan da sai kaga mutum har goga goshin ana yi a waje mai dan zafi a dutse ya dan goggoga goggoga saboda nan din sai kaga yadda yana da yawa ce a wannan akwai yawan sujada sai ma mun fi wajohin ba shi yake da fiwa shi wannan haske ne za ka ga hasken imani ko a yanzu mutumin da yake musulmi mutumin kirki wallahi ko baka san shi ba idan ka hango musulmi za ka gane musulmi
amin
musulmin kirki mai yawan bautar Allah mai yawan yin sujuda ga Allah subhanahu wataala ko babu wata alama a goshin sa idan ka ganshi zaka ga hasken imani a fuskar sa kafirin kuma duk yadda yake sai ka ganshi duk ko da za a bayyana zaka ganshi kamar yana da kyan sifa zaka ga fuskar sa akwai duhun kafirci to shine abin da yake bayyana Allah ta'ala ya ce zalika masalun fit tawra wannan abin da aka ambata shine misalin sahabban annabi a cikin at-taura ku duba wannan aya zalika masaluhum fit tawrati wannan abin da aka faɗa shine misalin su cikin at-taura ashe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a cikin at-taura Allah ya bada labarin su lokacin da aka yi ci kasar Sham da yaki ya zamanto ko ina an karaɗe an fara zamanin Abubakar Siddiq aka kawo sa zamanin Umar ibn Khattab lokacin da Baitul Muqaddas ta fada hannun musulmai Amirul Jaysh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ya gayyaci Umar ibn Khattab ya zo shi saboda ya je a bashi makullin Baitul Muqaddas Masjidul Aqsa kai shugabannin Kirista sun hana shi sun ce ba za su bayar ba su sun ga a cikin linjila an rubuta siffofin wanda zai kuma su ba su ga siffar a cikin su ba akwai wata siffa ta musamman da aka ambata musu a cikin linjila wanda suka karanta na wanda zai ci wajen da yaki kuma ya zo ya karbi dan makullin to sai aka aika ma Umar akan ya zo ya san dabarun da zai karba Umar ibn Khattab shi bai san ashe shine aka faɗi siffar sa ba lokacin da ya taho ya yi ƙura bututu da shi da yaransa da suke tafiya raƙumin da suke kayi ya zamanto suna kai su biyu Umar ibn Khattab sai ya ce mu sauka mu dinga yin karɓa-karɓa suka sanya ayoyin alƙur'ani da shi ne wanda ake sanya zango in an karanta aya kaza sai ka hau kan raƙumin in an karanta aya kaza sai ka sauka ni in hau in an karanta aya kaza kuma sai mu bashi muna tafiya da kafa shi ma ya huta to a irin wannan sifa aka zo sai da aka zo gani wanda suke tafe da Umar ibn Khattab sai suka ce ya amirul mu'minin mu dan tsaya mana kai jikin da yayi kura ga zuba kai kamfonin yashi da waye ka tsaya mana a kai wanka ka sanya tufa mai kyau dai wankakkiya in an shiga a san cewa amirul mu'minin ya shigo yace nani ai ba mu da lokaci ba wanka ne kawo mu ba mun zo ne mu je mu karɓo sai suka shiga a haka lokacin da zashi su shiga da siffar sa yayi butu-butu yana jan raƙumin sa su ashe wannan siffar aka nuna musu Umar ibn Khattab yana zuwa da aka ce ga Amirul Mu'minin suka ce wannan shine ko ina din na ƙarƙashin sa aka ce shine ko musu bai musu yi ba suka ɗauki ɗan kokulli suka bashi suka ce mun ga siffar ka a Taura shi yasa muka hana wannan can mun ga siffar ka a cikin linjila to a cikin at-taura Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan shine siffar su wato me siffar ta su ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukkan sujadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujudi siffar su kenan a cikin at-taura saboda kullum wannan lokaci ma ji ko me siffar su a cikin linjila karshen aya in Allah ya kira yau da gobe abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu ala da wanda muka kuskure Allah ya kira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalamu alaikum shi ne karanta tambaya mai da lafiya amma jikinsu da sauki
a san gashi a cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya kuma takaddun da suke hannun mu kusa duka takaddu ne da neman bukata ta addu'a daga waɗanda suke bukatar aure sai waɗanda su ba su da lafiya sai masu jarrabawa duka sai ya sa cikin addu'a malam Allah ta'ala ya ba su nasara baki daya taimakon da aka samu yau na taimakon da aka samu wajen taimakon malam shi naira 250 muna addu'a Allah ta'ala saka kuwa da alkhairi kuma maganar account number din nan muna roƙon committee mu rayu da Allah su buga lambar account din a jikin masallacin nan saboda idan aka buga lambar kowa zai iya dauka tura din da ya kamata ya dauka saboda wani in ya tura kuɗin sa a cikin account idan ba an ga an sanar cewa an gane ba to ko da ya riba su zai iya gane ba in mutum ya daidaiwa to muna fata committee mu rayu za su rubuta ainihin lambar account a jikin masallacin saboda kowa da amfani shi wajen bada taimakon su na marayu akwai ɗan kwana dama da ake bukata a sai ya sha cikin addu'a musamman shi shugaban wannan ya mai albarka Alhaji Ibrahim Atta har yanzu na kwanci a gida mai da lafiya don a zuwa ga in agaji an je an ziyarce shi muna fata Allah ba shi lafiya da shi da sauran dukkan wanda ba su lafiya ba da sa sai ma cikin addu'a Allah biya kuwa bukatar sai ba mu lafiya ba ki da assalamu alaikum wa rahmatullahi
Aro mai mana addu'a asako addu'a matasa suna neman aure
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين